أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي القلوب والألباب. القائل جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأودعه من فنون العلوم والحكم الأدب الأجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأبرزها علما، وأعذبها نذبا وأبلغها في الكتاب قرآنا عربيا غير ذي دوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب، إله الأولين والآخرين، الذي عنى لقيوميته الوجوه وخدع لعظمته الرقاب. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الأليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه البر الميامين، وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاب بيغوة رمضان في جرمان دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا لدلي حدود 30 لترى يعين دي دا الشرين دا تقوس غوة بيار شكرا دبو بيغوة ما شاء تقوس أولنا مسلاتي مسجد الإمام البخاري a wannan layi na Shehu Abdullahi Fodi Road. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, a wannan waje da aka fi sanin sa da karkashin gadar Alu, a cikin wannan gari na Sakkwata binnin Shehu. Allah ka ji kan Shehu, Allah ka yi masa rahama. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, mun tsaya a aya ta 81, za mu tashi aya ta 82. Kafin nan akwai tambaya da muke so mu amsa guda biyu a gurguje. Wannan yana maganan ne ya halarta mutum ya yi amfani da wani sanadari ya rina gashin sa ya koma fari, wato ba lalle ba. To a mafi alheri shine mutum ya yi kokari ya tsaya inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsayar da shi. Duk wani abu da za a amfani da shi a rana gashi in dai ba lalle ba ne, to mafi alheri shi ne mutum ya haƙura wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma kai in ba bala'i ba da jama kanka musifa, kana zaune lafiya ka je ka rina kanka ya dawo fari, shi ma wanda ka ganin farin tsautsayi ne. Ko kuwa duk wanda ka ga farin gashi ya fara fita, to tsautsayi ne. Shi yasa malamai suka ce idan mutum bai da shekaru da yawa farin gashi ya fara fito masa da wuri, to ana sanar da shi ne ya shiri, akwai wani alheri da zai same shi nan gaba. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala karkashin awalam nu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Abdullahi dan Abbas ya fassara an-nadhiru da ash-shaybu, farfara. Shi yasa wani malam mai zuhuri yake cewa kafaka mashibra a cikin min nadiri yughalibu launuhu launa sawali, ai furfurar gashin kanka ya ishe ka wa'azi. Saboda haka da ka ga farin gashi ya fara fito ma, to sai kai shiri cewa wata tafiya ce take karatuwa shi ne dama. To kaga Allah na tuba sa gafurla, kana zaune kai ka ji ka janyo ma kanka matsala. To wannan kenan. Wannan kuma tana maganan ne cewa mace ce take jinin al'ada, amma tana da tabbacin jinin zai ɗauke kafin bullowar afijir, ya halatta za ta iya yin sahur, eh ba komai, sai dai kawai in daga baya jinin ya dawo ne sannan hukuncin sai ya canza. tunda shi yin sahur ko da shi ko ba shi za a yin abinci bai da alaka da abin da ake gina yin hukunci azumi yayi ko bai yi ba shi jinin dama shine abin da ake gina hukunci akan shi cewa azumi yayi ko azumi bai ba wallahu a'ala wa a'lam wani dan gwa ya rubuto da larabci ya hakuri shi ma sai gobe za mu karanta Allah ya sa mu dace akar makallahu bismillah wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf
a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahir-rahmanir-rahim wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
kafin mu fassara ayar ana sanar da mutane cewa wannan karatu ana sawa a Bisham FM da safi karfe 6 zuwa 7 kun san jiya an dan samu mushkila mai iko ya tashi ikon sa sai da mun to da dama daga cikin mutane ba su samu halattar karatu ba amma kuma tare da haka mutane an yi kokari yadda aka iya fitowa a wannan lokacin saboda haka insha Allah ana sanar da mutane cewa ana sa wannan karatu a Bishan FM da safi karfe 6 zuwa ainihin wato 7 Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun idan so mutane wani al'amari ya zo musu min al-amn na aminci aw al-khawf ko tsoro azao bi sai su yada wannan abu walau radduhu da ace mutane suna mayar da al'amari ila rasul zuwa ga annabi Muhammad wa ila ulil amri minhum ko zuwa ga shugabanni daga cikin su to la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wa'inda suke tsamo hukuncin abu su fadi matsayin su da sun sanar da su wannan matsayin abu walau la fadlullahi alaikum ba dan falala Allah dai akan ku ba wa rahmatuhu sannan da tausayin sa da jin kansa lattaba'tum ash-shaytana da sai kun bi shaytan gabaki ɗayan ku illa qalila in ba ɗan kaɗan daga cikin ku ba Allah ka tsare mu da bin shaytan Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ja'ahum amru min al-amn al-wawu din wasu suka ce harfu atfin ne akan abin da ya gabata a baya wasu suka ce a'a yanzu sabon zance ne za a fara da haka dai zamanto al-wawu harfu isti'nafin ne mabnin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab idza kuma zai zamanto zarfun ne lima yastaqbalu min az-zamani sannan mutadamminu ma'ana ash-shart ya kunshi ma'ana ash-sharti sannan ghayru jazim mabniyun ala as-sukuni ko mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasb wa huwa mudafun jaa fi'lun madin mabniyun ala as-sukuni ala al-fath wa tu mabniyun ala al-fath hu shine dhamirun ni lil-gha'ibuna mabniyun على الضم والميم علامة الجمع في محل نصب مفعول به مقدم أمر شين فاعل مؤخر تو من الأمن من حرف جر ني الأمن اسم مجرور ني بالمن وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره أو سيدما حرف عطف ني الخوف وهو ما عطف أكن جملة تتقبات أبا تسنن jumla ja'ahum min al-amri ko ja'ahum amrun ita ce fi mahalli jarr mudaf ilayhi sannan min al-amni aw al-khawf wannan tunda amrun na kira ne sannan ga min al-amni aw al-khawf to wannan jumla din wato ita ce fi mahalli nasbin wato wannan jumla din wa shubhu jumla al-jar wal-majrur fi mahalli raf'in na'at na amru domin ka'idar da suke cewa shine الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال عند امر النكراني تو دكان جمله ده ذات اتي ابايه شي تو صفه ني اما ده انت واذا جاءهم الامر الامر يتي معرفه ني تو جمله ده ذات اتي ابايه شي اينهم وتو حال ني تو wannan shi ne ibn al-jawziya kawo a cikin zadul masir fi ilm at-tafsir dalilai guda biyu da malamai suka ce wannan ayat ta so ka saboda shi. Na farko shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma atazala nisa'ahu, yayin da annabi ya nisanci matansa, dakhala umaru almasjid, sai umar ya shiga masallaci, fa sami'a an-nas yaquluna, sai ji mutane na cewa talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nisa'ahu, annabi ya saki matansa. Wa dakhala ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa sa'alahu, sai ya shiga wajen annabi ya tambaye shi yace atallaqta nisa'aka, labari yana yaduwa a gari cewa ka saki matanka, da gaske ne ka saki matanka? Qala, sai annabi yace masa la'a, wannan labarin da ake yadawa ba haka bane. Fa kharaja fanada, sai Umar ya fito sai kira, sai yace ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yutallik nisa'ahu, yace ku saurara, annabi bai saki matansa ba. Wasu malamai suka ce daga nan ne Allah sai ya saukar da wannan ayar. Sai yace fa kana huwa alladhi istanbata al-amra, da haka sayyidina Umar shi ya yi istinbadi wannan al'amarin, wanda wannan hadisin ya zo a cikin Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas. Sannan magana ta biyu ita ce kana idza ba'atha sariyatan, idan annabi ya aiki wata karamar runduna mini saraya, daga cikin kananan rundunoni, tunda mun san cewa dukkan rundunar da annabi ya aika bai je ba bai cikin ta, wannan rundunar ita ake ce mata saraya. Fa galabat aw ghulibat, idan rundunar ta yi nasara ko aka yi nasara a kanta, tahaddasu bidhalika, maimakon mutane su yi hakuri su jira a fara dawowa a sanar da annabi ga abin da ya faru, to sai su tattauna wa afshuhu, sai su yada shi. Walam yasbiru hatta yakuna annabi sallallahu alaihi wa hatta yakuna annabi huwa almuhaddith bihi, mutane ba sa yin hakuri har sai an zo an fadawa annabi, ya zamanto abinda aka samu na nasara ko matsala a fara jin labarin sa a wajen manzon Allah. Wa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan ayar ta ainihin wato sauka. Malamai sun yadda cewa za a iya samun abubuwa su tattaru, amma Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da aya, sai yi maganin matsaloli da suka faru lokaci ba lokaci ainihin wato ɗaya ma. Saboda haka zai iya ɗaukar wannan, sannan zai iya ɗaukar ainihin wato wancan na ainihin wato biyun. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bi, idan wani abu ya zuwa mutane na tsoro ko aminci sai su ɗauki wannan abin, sai su ainihin wato yaɗa shi. Al-iza'atu kuma shine izharu shay, bayyana abu, wa ifsha'uhu, da kuma yaɗa shi. Yuqalu, akan ce za'a yazi'u wa aza'a wa yata'adda bi nafsihi wa bilba, yakan yi ta'addanci shine a ce bihi ko a ce aza'ahu, babu ainihin wato ba'un din. Shi yasa malamai suka ce nan wajen aza'u bihi, inda ya yi ta'addanci da wannan bihi ɗin, to da ma'anan aza'u bihi shine tahaddasu bihi, idan ko aza'u bihi ne to ba'un ɗin sai ya zamanto za'ida ce, wato an kawo ta ne za'ida ce don ƙari akan ƙarfafa abin da suke na yaɗawa, sai ya zama aza'u bihi aza'uhu kawai, suna yaɗa wannan ainihin wato abin da yake faruwa. Don haka sukan ce fa yakunu idza za'a ko idza zaka aza'a fil ma'afi ma'ana al-fi'l al-mujarrad. Qala Abu al-Aswad, yace aza'u bihi fil nas hatta ka'annahu bi al-ya'i narin uqidat bi thuqubi. Don haka Ibn Qutayba ya faɗi cewa aza'u bihi ma'anar sa shine asha'u, sai su yaɗa ainihin wato wannan abu. Wannan shine. Da haka ya tabbata a cikin littafin Al-Munir, At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati wa Shari'a wal Manhaj, ya kawo cewa wannan wa hadha inkarun ala man yubadiru ila al-umuri qabla tahaqquqiha, wannan inkari ne ga mutumin da ya ji abu kawai sai ya dauki abu sai ya yada kafin ya tabbatar da abu, ba a yin haka. Wa yukhbiru biha, ya ba da labari da ita ya yada ta, abin da ya ji ya dauka yake ba da labari, sai yu abin haka yake, ta yi abin ba haka yake ba, duka zai iya faruwa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ka'ida. Yanzu babu lokacin da yake da buƙatar idan abu ya zuwa mutane na tsoro ko aminci kafin a ɗauki mataki a bincika kamar yanzu, saboda da an yi kuskure abin sai ya gabayu zuwa ga zubar jinin mutane. Shi yasa Imam al-Bukhari ya bude babi, babin nahyi an al-hadith bi kulli ma sami'a, babin da ke magana haramun ne ka ji duk abin da ka ji ka bada labari a kai shi. Ya kawo hadisi daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman ko kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya ishi mutum zunubi a wajen Allah ya ce ba da labari duk abin da ya ce. Sannan al-Imam Abu Dawuda ya kawo ya bude babun fi tashdid fil kadhib, babun da ke magana akan abin da ya shafi tsanantawa a wajen abin da ya shafi ƙarya. Ya kawo hadisi shi ma daga Abu Hurairah cewa annabi ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya ishi mutum ya zaman to akwai zunubi ya ba da labari ga duk abin da ya ainihin wato ji. Wannan yana sannan al-ibana al-kubra ta ibnu bazza ya kawo babur turku su'ali amma la yanbaghi wal ba'th wan nafi amma la yadhurru ja'aluhu wal tahdith min qawmin yata'allamuna fil masail, wannan abin yayi ba ya kamata ku rike shin ba haka ba zai bata rubutun nan ba, ba wannan bane daga ciki ne suka tsara shi ina ganin yaso yawa. Ya kawo daga Mughiratu bin Shuba ya ce naha annabi ya yi hani an ƙila wa ƙala wa kasaratu su'ali, an ce ka ce, an ce an ce, kamar yadda yanzu an ce an ce ya yawa ko, musamman yanzu yadda Allah ya kawo mu zamanin duniya tana dunƙule gida ɗaya. Yanzu nan sai a Abu America wanda ke tabbata yanzu nan sai ya san me yake faruwa, shi ne sai ga mutane sai su ga labari a Facebook da WhatsApp da Twitter, ita ma ta zama wani annabi da yanzu wa ma tantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha, kana wa mutum magana yana ce maka a Facebook ku gani ba. Facebook ya koma yadda ka san wani Bukhari da Muslim da Qur'ani, to musamman ɗaliban da suke da alaka da ilimin hadisi sai sun ji tsoron Allah. Asalin duk labari in ka karanta shi ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi. Sannan za a iya kawo maka labari ba laifi ba ne, amma kamala in an kawo maka labari shi ne zama kana bincike kafin ka ɗauki mataki a kai. Shi ya sa za mu ga annabi Suleiman da alhudahu da ya zo masa da labari sai da ya gama ba shi labari sai ya ce masa salamu a sadaqata am kuntu min al-kadhib, wannan labarin za mu bincika za mu gani gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai. Idhhab bi kitabi hadha fa alqi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarju, amma mu yanzu mutum Allah Allah yake yi labari wani ko dan a ce a wajen shi aka fara jin labari a gari, to za ka ga yanzu nan labari zai ainihin wato ya zo. Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan. Ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud ya kawo babu qaulir rajul za'amu daga Abi Kilaba yake cewa qala Abu Mas'ud li Abi Abdullah aw qala Abu Abdullah li Abi Mas'ud yace sami'tu Rasulullahi yaqulu fi za'amu, qala yace sami'tu Rasulullahi yaqulu bi samiyatu rajul za'am, tarda abun hawan mutun ya zaman to shine za'amu, ya'ani yanbaghi alla yuktara ar-rajul fi kalamihi za'ama fulanun wa fulanun qaita, yace kada ya kamata kada mutum ya zamanto ya yawaita a magana shi da ya zauna kai wani ya ce wani ma ya ce wani ma ya ce, a'a kada mutum ya yawaita yin ainihin wato haka. To dan haka nan da Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi, a wancan lokacin idan labari ya zo na aminci ko na fargaba kawai sai a dauki abu sai a yada inji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah sai ya ce walau radduhu ila ar-rasuli, da sun mayar da abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan matsala ta taso to da sun samu mafita akan yadda ainihin wato al'amari yake. Dan haka kowane irin abu idan ya riga ya taso akwai ulil amri na abin da ya kamata a mayar da abu zuwa ga masu shi idan ana so a zauna lafiya. Wannan ita ce ka'ida kuma ta ainihin wato shari'a. Mu al'ummar musulmi da muke da ka'ida ta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, idan fasiki ya zo da labari a bincika to mu ne kuma muke da matsala wajen bincike akan abu kafin ɗaukar mataki, kuma wannan yana haifar da matsaloli galibi sai matsala ta faru sannan sai a dawo ana tunanin ya kamata a yi. Bari in baku misali, wata matsala ta taɓa faruwa a Kaduna, wani ba musulmi ba ne, arni ne, ya tafi ya je can Jerusalem Isra'ila, inda kun san sun ga musulmi na zuwa aikin hajji, su ma sai suka kirkiri aikin hajji ta bid'a wanda kowa addinin Kirista ba ta, sai suka fara zuwa. Shi yasa in ka dawo in an ce maka alhaji shi ma sai a ce masa jefi, jefi ne ko jefi ne ma jefi. Shikenan da ya je ya dawo sai ya zo da wata ya karamar sarƙa wacce yake ratiyawa a wuyan shi, ya yi sawa ya gama sawa. Ranar nan sai ya ɗauki sarƙar sai ya ba arniya ‘yan uwan shi, shi kuma arniyar da aka bata sai ta tafi gurin mai walda, sai ta ce da Allah tana so mai walda ya buɗe mata abin, ita kuma tana so sai ta ga meye a ciki. Mai waldan yana sa wuta yana buɗe, wato musulmi ne, sai ga ashirin ɗan ƙaramin ƙur'anin nan ne izo 60 aka sa a ciki. Shikenan sai ya kabbara sai ce jininta ya halatta. Wallahi ya ce kawai jininta ya halatta. Abba malam aka fara turka-turka, to duk mutanen gari ne aka taru, sai aka ce to yanzu abin da za a yi, amma aje a tambayi malam wani shi ya yi fatawa akan wannan matsala. Da aka tafi wajen shi ana zuwa aka same shi, wai kafin ya yi fatawa fa sai ya ce ba zai yi fatawa ba sai an taho mai da kanta, ina kanta ta kunne ta kafin ya fata. To don Allah sun an taho da kanta bayan faɗin fatawa da zai, ana zuwa aka tambaye shi alga ta malam ga abin da ya faru, sai ya ce a ina kanna ta yake, aka ce kamar ya ce ai kamata ya sai kun zo mun da kanta ta kunna kafin yi fatawa. To kaga yadda mutane suke ɗaukar hukunci ainihin wato a hannunsu. Akwai wani asibiti a unguwar mu, na taɓa dawowa wata rana daga wani waje, kawai sai na ga unguwar mu ban san me ya faru ba, an cika unguwar ba ma hanya, in mutum ya taho sai dai za ga ya yabo wani layi. Sai na tambaya na ce wai me yake faruwa ne a unguwar nan, sai aka ce wai namiji ne ya haihu a asibitin nan. Kamar ya namiji ya haihu, na shiga cikin gida na samu mata suna takaridi har da tahqiqi, wai da mu an faɗa musu alamar duniya ta zo ƙarshe maza za su dinga haihuwa. A na ce to wannan ne matsala gaskiya ne ba wanda da ya kamata hankali ya kama, ya kamata a je bincika. Aka ce kai ba dama a faɗi magana sai ka ƙare ta mutane, to ka je kai bincike. Na ce an Allah ya da a bari sai kowa ya watsi mu za mu je bincika. Mutane ba islamiyya guda za ka ga an tashi ka ga mata zuwa guda wai sun taho asibiti kallon namiji ayu, tunda zamani ne na waya yanzu nan wani ya buga mu wannan, har da yan jaridu fa da manyan kyamarori wayanzu ɗaukar rahoto wai namiji ya haihu a asibiti. Sai da aka gama taro aka watsi sai muka je muna binciken wannan ne ne haƙiƙanin abin da ya faru. Ashe matsalar da ta faru wani mutum ne ba shi da lafiya, da bai da lafiya akwai ƴar uwar shi ta zo gaida shi, shi yana kwance akan gado, bayan da suka gaisa suka yi fira suka yi waye, to za ta sai wani abu a ƙasa sai ta kwance yaron ta sai ta ajiye kusa da shi sai ta sako ƙasa su kuma wasu mutum biyu sun zo gaida wani za ta fita sai suka ga yaro na wutsulu kusa da shi ko ba su ga uwarshi ba kawai suna sakkowa ƙasa sai suka ce wallahi yanzu suka ga wani mutum ya yau to shi kenan fa an faɗa maha daga wannan abin ne fa sai labari ya dinga yaduwa a na ƙasa wannan ya faɗa ce ai yanzu nan a ciki wani yana nan shi kenan daga wannan ga dai labari ya zama mashuhuri a gari ko mutawatir amma kuma fa labarin yana da matsala da haka ko kana jin haushin mutum in labari ya zo cewa wani yayi kaza natsuwa kake shetani yanzu kaga duk labarin da zan gani a Facebook an yi ko wani ya mutu ko an yi kaza ko an yi kaza kai karanta shi nake mutu domin asalin labarin ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi kuma waɗannan social media ɗin haka ya kamata in kana musulmi ka dinga ta'amuli da su musamman abin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani musulmi da ka karanta shi to ka wuce ka ɗauka cewa wannan labarin da ka karanta ba dalili a kai sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi kuma duk wanda ke bibiyar waɗannan ya san cewa an sha faɗar abu daga baya gashi abin ya watsu kuma abin ya zo ya tabbata cewa abin ba haka yake ba to wannan shi yasa to amrun min al-amni al-amari na zaman lafiya awal khawfi ko tsoro da Allah subhanahu wa ta'ala yace to sai mutane sai su dauki abin sai su ainihin wato yada Allah yake walau radduhu ila ar-rasul in abu ya taso da mutane za su mayar da abu zuwa ga annabi Muhammad hatta ya kuna huwa al-mukhbiru bihi har ya zamanto annabi shi zai bada labari wa ila ulil amri minhum zuwa ga shugabanni daga cikin su malamai suka yi maganganu guda hudu suka ce ulil amri annahum mithlu abi bakr wa umar wa usman wa ali wannan magana ce ta abdullahi dan abbas akwai wanda suka ce abubakar wa umar ita ce maganan ikrama akwai wanda suka ce al-ulama sune malamai katada da ibnu jurayj sannan akwai wanda suka ce sune umara usraya ita ce maganan ibnu zaid da kuma muqatil in an nada komanda ya tafi yaki to wannan komandan da aka nada a wajen yaki shine ulul amri ta yadda idan abu ya taso na tsoro ko aminci to a mayar da abu zuwa gare shi ba abu bane da ya kamata a dauka a yada cikin ainihin wato al'ummar ainihin wato musulmi to yanzu babban matsalar da muke samu hatta mu kanmu malaman muna da matsala masu karantar da addini da mu ɗaliban ilimi da malaman mu duk muna da matsala malami ne zai karantar da ku cewa in ja akun fasikun bai na bai amma shi bai tabayyar ran juma'a ba wani kawai zai zai tsaya kwanan mumbarin shi ka gan shi da jarida a hannu sai ka taho za fa kawo hudu ba kawai sai ma sallama sai ka tsaya sai ce a akramaka Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan ko wata musiba tana faruwa a garin nan sanda yake maka bayani ga jarida a hannun shi kai dauka kake bayanin da yake yana cikin jaridar sai ka hawo mumbari ka dubiya ka yi istirja'i ka saki bayani sai an gama an ce to akramaka Allah wannan labarin kuma daga ina to daga nan ne fa wajen neman labarin hakikalin me ya faru to nan ne kuma zaka ga an samu matsala saboda haka in kana karantarwa ka yi taka tsantsan wani lokaci wani zai kawo maka labari shi kanshi mai kawo maka labari muttaham ne tuhumar shi ya kamata kai babu bane da zaka zo kawai ka hawo wajen karatu kai a ba a yin haka sai an yi taka tsantsan kuma da dama daga cikin ustadai da ɗaliban ilimi an faɗa wannan tarkon sai mutum ya faɗi magana duk abin da yake labari ne za ka zo ka bayar ka ce an yi kaza kaza ya faru to kai hankali ne shi gara in yi fatawa yau in yi kuskure in janye su ya fi sauki da zo in baku labari in ce wata waƙi'a ta faru sannan gobe yanzu in ce to jama'a da Allah a yi haƙuri wallahi labarin nan da na bayar ba haka yake ba yana da matsala to shi yasa bincike ya kamata a kan kowane irin abu sai an tabbatar da shi kafin a ɗauki mataki a kan shi da haka Allah sai ya ce wa laura zuhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum to la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wa'inda suke istinbati su tsamo hukuncin abu su sanar da su da sun sanar da su ya hukuncin yake alistinbati kuma sun ce alistikhraj shine fitar da abu wan nabdu shine alma'u yakhruju min albi'ri awwala ma tuhfaru ruwan da yake fitowa daga rijiya farkon lokacin tono shi wal imbadu wal istimbadu shine istirajuhu fito da abu wani mawaki yana cewa na'am sadiqan wal fa'ilul qatilul ladhi idza qala qawlan anbata al ma'a fi sara sannan ibn al arabi yana cewa yuqalu lir rajul idza kana ba'id al izz wal man'ati mutumin da yake yana da wato buwaya madaukakiya da kuma karfi ma yajidu aduhu lahu sai a ce masa nabadan in ya zamanto kana da karfi da buwaya da tsakanin kai da makiyanka su ka musu tazarar da ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba sai a ce maka nabad kabu yake cewa qaribun tarahu la yanalu aduhu lahu nabadan abal hawana qutubu da haka sukan ce wan nabdu allazi yastakhrijunahu almiyah wan nabat min alardi alfarra'u yake cewa nabata misla istambata wa nabata alma'u yanbutu bidhammi wa fathiha akan ce nabata yanbutu wa nabata ainihin wato yanbutu al-imam al-qurtubi a cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an nashi yake cewa lam yuhaddithu bihi wa lam yafshuhu ba sa bada labari akan abu ba sa yada shi hatta yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuhaddisu bi nafsihi wa yafshi sai idan annabi za su fada ma shi zai bada labari sannan shi zai yada shi yace wa ulul amri wa hum ahlul fiqh wal ilm sune ma abuta ilimi da fiqh an al-hasan wa qatada wa ghairihi ma wasiddi wa ibn zaid suka ci al-wulatu sune shugabanni kenan kaga kullun idan matsala ta taso ana buƙatar a dinga samun kyakkyawar alaka da shugabannin al'umma da kuma malaman al'umma dan su ne za su haɗu in abu ya taso a nemo wa al'umma mafita amma duk al'ummar da ya zamanto tsakanin shugabanninta da malamanta ba ta da kyakkyawar alaka to sai dai la haula wala quwwata illa billah su shugabanni galibin su ba gaskiya suke so ba in kana karantar da addini to so suke sai dai ka zama yaron su abinda suke so shi zaka faɗa musu ba kuma a yin addini haka ba a yin haka ni da wani yana kan kujerar gwamna mun taɓa magana da shi ya faɗa mu yace mallam ka ga komishinoni muna da su yace amma wallahi Allah ya jarrabe mu duk mutumin da zai faɗa ma gaskiya zaka ji baka kaunar shi amma wanda zai zo ya kawo tsegumi to shi kenan ya ce wa excellency aka yi hankali da wani shi ma faɗan adawa ne fa wani lokaci magana za ka yi ta gyara shi kenan sai a juyar da maganan a ya mutsata a abin nan ɗinta an fahimta ne saboda haka da aka yi zamanto idan kana karantar da addini alaƙarka da shugabanni alaƙa ce ta gaskiya duk wanda za ka faɗa mai gaskiya kada ya tsammanin za ka faɗa mai abin da yake so ne ba za ka faɗa mai abin da zai mai daɗi ba sai dai ka faɗa mai abin da zai cece shi to su kuma galibi sun fi son wanda zai je masa fadanci to shi yasa duk kuma wanda zai matse su in dai gaskiya zai faɗa musu algata mallam ya ake ciki ka ce excellency akwai fa matsala ba wallahi jama'ar gari kan akwai matsala to in kana faɗan matsalolin dan ai gyara to yanzu nan da ga wani daga cikin walaikal muqarrabuna ya fara kawo cewa to wannan mutumin ga ya kamata je da za a waje da shi in ba haka ba zai kawo matsala kuma in kana karantar da addini duk wanda zai yi mu'amala da kai a matsayin sanna mai mulki to ya kamata ya zama mu'amalar ka da shi mu'amala ce ta ka faɗa mai gaskiya ba ka mai fadanci ba in zan mu'amala za ta yi ce in ba za ta yi ba kowa ya kama gaban shi in fa Allah kake nufi sannan kana nufin gidan lahira amma in ba Allah kake nufi ba za ka koma kai ma ka zama abin rima a shakiɗa sai ka zama ɗan inna rububi kawai haka za a ci gaba da tafiya wannan shi ne don haka ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su dinga mu'amala da waɗanda za su faɗa masa gaskiya sannan malamai wajibi ne a kansu kuma wallahi mun san a ko'inda suna iya ƙoƙarinsu idan aka zo wasu taron da wasu wanda kake ganin shugabanni ne ba za a iya faɗa masa gaskiya ba wani malamin in ya miki yana magana zaka dauka daga nan lahira zai ce dan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa ababul latubayyinunhu lin-nasi wala taktumunhu za kuwa mutane bayani ba za ku ainihin wato koyi musu ba wannan shine to kullun idan ana samun kyakkyawar alaka tsakanin masu mulki da masu karantar da addini to da wannan ake ciyar da al'umma gaba amma ko da yaushe aka samu a cikin al'umma tsakanin masu karantar da addini da shugabanni rigima da rikici ake yi to da wahala idan matsala ta taso a iya ciyar da al'umma gaba a iya tsamar da ita daga ainihin wato halin da take fuskanta wannan shine wasu malamai suka ce umara isaraya kamar yadda muka yi magana shine la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu shine yastakhrijunahu dan haka yana daga ciki wasu suka yi magana cewa al-istinbatu akwai wasu arna na larabawa da suke zama a daji da ake ce musu nabatawa kamar yadda malam mai zuri yake cewa kafabil mar'a aran an tarahu jahulan sa'iman ra'ayin nibati to wayannan mutanen saboda zaman su a daji da kwarewar su da sanin yanayi na daji idan aka taho ana neman ruwa da sun kalli waje za su iya cewa nan wajen in haka za a samu ruwa ko ba za a samu ba to kaga wannan dan kana shiga daji ba dole bane ya zama kana da kwarewa irin wannan malamai da suke kallon Qur'ani da hadisi su fitar da hukunci wannan ba aikin kowa bane shi yasa aka dauko waccan kalmar aka alakanta ta da wannan yanda ba aikin kowa bane kallon waje a daji kai ka ce za a samu ruwa to ba aikin kowa bane kallon aya da hadisi a fitar da hukunci ba aikin kowa bane to shi yasa haka idan matsala ta taso ta tunkaro al'umma ba aikin jama'ar gari bane kallon matsalar a ga ta ina ya kamata a fito mata dan a samu mafita aiki ne na wasu daidaikun mutane da Allah ya dora ma farko su ne shugabanni na biyu sannan sai malaman al'umma da wannan ne ake samu a fitar da mutane daga ciki Allah sai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah dai akan ku ba laula harfun kina'in ne liwujudi harafi ne na hana abu wato saboda samuwar wani abu ba dan falalan Allah shi yasa suka ce fadlu wato mubtada ne khabarinsa mahzuf ne walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mawjudun ba dan falala Allah da rahamar sa dai akan ku ba samammiya to da mafi yawancin ku sai sun bashe dan shi yasa a wajen falalar Allah malamai suka ce na farko falalar Allah da yace walaula fadlullahi alaikum na farko ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce na biyu al-islam musulunci falala ce sannan na uku al-qur'ani falala ce sannan na hudu su ne ulul amri shugabanni shi yasa ibnu taymiya yake faɗa ba taɓa samun wata al'umma ba suna da shugabanni su ɗauki makami su ce sai sun kawar da na kai sai kaga bala'in da za su kawo ma al'umma ya fi gyaran da za su yi bai yau kana ganin waɗannan shugabannin ba kaza 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 to yanzu da za a sanar da doka a ce shikenan an cire doka daga yau zuwa gobe kowa ya abin da ya ga dama in ka kwace kayan wani ba shari'a in ka kashe wani ba shari'a daga yau zuwa gobe za ka yi mamakin abin da zai faru za ka yi mamaki a hakan da kake gani to zaman su kuma shugabannin ya fi a ce al'umma ta zauna bawa ba shugabanci wannan shi ne sannan wa rahmatuhu rahmasta bayan falalarsa malamai suka ce abu na farko shi ne wahayi saukar da wahayi rahama ne shi yasa Allah ya kira wahayi ya ce masa rai Allah ya faɗi cewa a ta amurullahi falatar ta'ajilu subhanahu wa ta'ala amma yi shirikuna sai ce na zilil mala'ikata bin ruhi mai ruhi shi ne wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ke saukarwa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira wahayi ya ce masa rai na biyu shine al-lutfu tausayin Allah subhanahu wa ta'ala na uku an-ni'matu ni'ma sannan na hudu akwai at-tawfiq to ba dan waɗannan abubuwan ba in ka hada waɗannan hudu Allah ya ce lan taba'atum shaytana da sai mutane sun bi shaytan idan matsala ta taso illa qalilan sai ɗan kaɗan daga cikin su Allah madaukakin sarki ya raba mu da bin shaytan da haka idan matsala ta taso wannan duk zai iya shiga ciki har abin da ya shafi matsalar ganin wata in ta taso cewa sanar cewa an ga wata a dauki azumi ba haƙƙi bane na ɗaiɗaikun mutane sannan ba haƙƙi bane na wasu malamai kamar yadda suke sama kansu wannan rigimar akwai abin da haƙƙi ne na shugabanni annabi ya ce tu'adduna al-haqqal ladhi alaykum ko ku bada naku haƙƙin da Allah ya dora muku nasu kuma ku roki Allah akan shi in sun yi daidai su Allah zai tambaya ba ku Allah subhanahu wata'ala zai tambaya ba akan wannan matsala za ku iya tunawa shekaru da suka wuce kaman 4 ko 5 anan sarkin musulmi mai alfarma bai ga wata ba cewa ballantana ya bayar a yi sallah wani malami ya yi amfani da wannan damar ya ba da sanarwa kuma ya ce za su fita su je su yi idi mukhalafa wannan abin fita su idi ya janyo arna sun yi amfani da wannan damar sun kashe adadi na musulmi mai yawa ai ba sai na faɗa muku garin ba ai wa ma kwami lutun minkum bi bai ba sai na faɗa muku garin ba tsakanin ku da Allah da yin haƙuri kada a yi wannan abi al'umman musulmi da wannan mukhalifar da ta janyo kashe adadi na musulmi mai yawa wanda ne ya fi ai ba za ma ka haɗa ba ba za ma ka haɗa ba saboda haka in kana ahlus sunna dole ka dinga gudun shuzuz abinda za ka saba wa mutane ka koma gefe a kanka da shi karka ya haka ka nisan cirin waɗannan akwai abubuwa da malamai sun tattauna su sama da shekara 1000 suna nan a rubuce yau idan ina so duniya ta sanna akan wannan abu ai ta rikici da ni wallahi sai inji in karanto in zo in tsaya yanzu nan za ka ga yan jaridu ana zuwa gidana da manyan manyan shirkurin to a karama kallawa an ce ka ce kaza an ce a kware kuwa to ko akwai dan karin bayani sai in kara bayani gobe ma in sake takuro wata matsalar yanzu nan sai ka ji din Najeriya ana ta bayani ana ta alhamdulillah to kaga irin wannan me amfanin sa kuma in kai irin wannan a ba shi da wani amfani Allah ta'ala ya shirye da mu faqatil fi sabilillah
faqatil fi sabilillah
Allah yake faqatil fi sabilillah ka tashi kai yaki saboda addinin Allah ya daga la tukallafu ba kallafa ma kowa ba illa nafsaka sai kai amma wa harridil mu'minina ala alqital ka zuga mu'mine ka zaburar da su akan yaki asallahu ana fatan Allah an ya kuffa ba'sal ladina kafaru ya kame yaki zo inda suke kafure ne akan ku wallahu ashaddu ba'san dama Allah shine mafi tsanani gurin azaba ko mafi tsanani gurin azaba wa ashaddu tankila kuma shine mafi tsanani gurin ainihin wato yin azaba ga mutumin da yake mujrimi ne malamai sun kawo cewa ɗaya daga cikin sababin saukar wannan ayar shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma nadaban nas yayin da annabi ya shirya mutane don su haɗu da Abu Sufyan a Badar Sugura to sai zamanto sashin wasu mutane sun kyamaci fita wannan yaƙi kuma mun san abin da ya faru Badar ko da annabi ya fita bai fita da niyyar a ya fita ne ala ghairi ma'adin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yaƙi wannan ita ce maganar Abu Salih daga Ibn Abbas to don haka da ya zamanto wasu na kyamar su fita sai Allah ya ce faqatil fi sabilillah da haka shi yasa suka ce wannan fa'ul din waqi'a ce fi jawabi shartu muqaddar sai ka kaddara wani abu da haka qatil zai zama fi'il amrin ne mabnin ala sukun wa fa'iluhu anta da annabi aka fara magana fi sabilillah kuma aljaru wal majrur da haka sai ka kaddara in afraduka wa tarakuka wahdaka to faqatil fi sabilillah in mutane sun watsar da kai sun kyale ka to ka tashi kai yaƙi ko kai kaɗai ne saboda addinin Allah saboda la tukallafu illa nafsaka dan haka wajen fidin suka ce jawabi ne na wa man yuqatil fi sabilillah wanda ya yaƙi saboda addinin Allah ya daga a ayar da muka karanta a baya fayuqtal fayaqatul aw yughlab ay kashi ko arin jayishi shine sai Allah ya ce to fa qatil wasu ka ce a'a yana da alaka da ayat da muka karanto a baya wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'ifina min ar-rijal sannan jihadi anan wajen shine wanda Allah madaukakin sarki da yace fi sabilillahi yana nufin wato jihadi yake nufi la tukallafu illa nafsaka shine ai illa al-mujahadata fi kokari da kanka al-imam Fakhruddin Razi ya kawo a cikin at-tafsir al-kabir yace dallatul ayatu wannan ayar tana nunin cewa ala annahu sallallahu alaihi wa sallama kana ashda al-khalqi annabi ya zamanto shine wanda yafi kowa jarumta a duniya wa a'arafahum bi kayfiyyati al-qital sannan yafi kowane mutum a duniya da ka sani ya ake yin haji li'annahu ta'ala ma kana ya'muruhu bidhalika domin Allah ba zai umarci annabi da wannan ba illa wa huwa sallallahu alaihi wa sallama mawsufun bi hadhihi sifa sai idan annabin ya siffanta da wannan sifar kuma yace wa laqad iktada bihi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu an ce inda sani ya gaba ta sha nan ta baya za ta sha ko to tunda dama shine babban abokinsa sai yace kuma abubakar as-siddiq yayi koyi da shi haisu hawala al-khuruja wahdahu lokacin da sai na abubakar yayi kokarin ya fita ila qitali mani az-zaka zuwa ga yaki wanda suka hana zakka shi kadai mun san cewa bayan annabi Muhammad ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sahabbai sun ga tashin hankali tunda mun fada a baya cewa sarkashin wa man yati illaha war rasula akwai wanda zai zo ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi ina san ka ba na ayin hakuri sai na taso na kalle ka in na koma gida in na tuna zaka mutu zan mutu ko na shiga aljanna akwai matsala saboda tsabar kaunar da suke wa annabi Muhammad to kwatsam rana daya bayan rashin lafiya da yana kwana 10 wani abu sai aka waye gari aka ce annabin nan ya mutu wannan ita ce matsala ta farko Anas dan Maliku yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina da aka yi hijira yace duk abin da ke Madina sai da haske yace amma ran da annabi ya bar duniya duk abin da ke cikin garin Madina sai da yado amma ti annabin ya rasu ba wanda zai iya fara a ce ma annabin ya mutu ba mai iya saboda yadda matsalar take da nauyin gaske shi yasa annabi ya ce in musifa ta afka maka kana musulmi to ka tuna ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah tun daga ran da babarka ta haife ka har ka koma zuwa ga Allah duk masifar da zaka ci karo da ita to bata kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah yanzu wannan rigingimin da ake da annabi yana cikin al'umma za a yi ai ba za a yi ba to wannan ita ce matsala ta farko sai da sai na Abubakar ya zo sai na Umar ya zara takobi cewa duk wanda ya ce annabin ma ya mutu sai ya tafi lahira ko ba wanda ya isa ya zo ya wuce ya kalli annabi yana kwanci ya buɗe shi ya sumbance shi ya ce masa duk ta'ayyar wa man yatan ya rasulullah ya zo ya hau mumbarin annabi Muhammad yawa mutane khutuba yace musu man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin qad mata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamutu sannan ya ja aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul to lokacin ne yana karanta ayar kawai sai kowa ya dauka akwai wanda suka ce wallahi sun manta cewa Allah ya saukar da wannan ayar a Qur'ani sun dauka a ranar aka saukar da ita saboda yadda musifar ta dake su ta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan annabi ya bar duniya Abubakar Siddiq ya ga jarraba a lokacin shi annabi ya bar duniya ɗan kwanaki fa ba dadewa aka samu kashe-kashen mutane wanda suka yi ridda kusan mutum 10 ga Aswad al-Ansi ga Saja'at al-Talabiyya ga Musailamah al-Kazzab ga Mani az-Zaka ga wane ne ga wane ne sannan a daidai lokacin kafin annabi ya rasu ya nada rinjina ta Usama dan Zaid za ta tafi yakin Mu'tad a wannan lokacin aka zo aka bashi shawara aka ce ya kalli hatsarin da Madina ke ciki kai ya bari wannan rinjinar ta fita yace wa shi
annabi ya kulla abu da hannun shi ya warware yace wallahi in za a kai yana kallo a garin Madina ana jin iyayen mu'mine matan annabi a ƙasa kannuka na jin su yace yaran sai da Allah ba zai iya kwanci abinda annabi ya kulla da hannun shi ba yace wallahi wannan runduna sai ta ta to shi yasa na Aisha take faɗa take ce musiba ta sauka ga babana bayan annabi ya koma ga Allah musibar da da akan fangalalan dutse babba ta sauka to da dutsen ba zai iya daukar rigima ba amma haka sai da na Abubakar ya dauke ta to tunda annabi shine ashja'un nasi to kaga sai ya zamanto na daga cikin dalilan da yake nuna cewa Abubakar din yafi kowa sai ya zamanto shi ya fara koyi da shi akan wannan mawkifin sannan suka tattauna da shi da sayyidina Umar akan mani'iz zaka cewa ya zaka yaƙe su sayyidina Abubakar ya ce masa la uqatilanna man farraqa baina salati na rinti da Allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace Allah zai ambaci sallah da zakka qur'ani sama da waje 50 amma su ce sun yarda za su yi sallah ba za su bada zakka ma yace kai barin faɗa ma idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna koro zakka su kawo ta da igiya ko da dan karamin dan akuya yanzu su koro zakkar ba igiyar ba yace wallahi sai na yaƙe su akan shi yace wallahi sai na yaƙe su akan shi to haka aka yi a shekara 2 da yan watanni da bai bar duniya ba duk wannan bala'in da ya taso sai da ya share shi sannan ya koma zuwa ga Allah shi yasa ayat da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane sai ya kawo shi qaumin nakira dan a nuna maka suna da wata daraja ba irin taka ba sannan yuhibbunahum wa yuhibbuna sifar su suna san Allah Allah yana san su sannan a izzatin alil kafirina ay azillatin alil mu'minina a izzatin alil kafirina suna da kankan da kai ga masu imani dan uwan su amma fa idan arni ya hadu da su yana gane cewa ya haɗu da maza sannan yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna suna jihadi dan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi shi yasa al-Imam Hasan al-Basri sai yace to wannan wa hadha Abubakar wa ashabu wannan Abubakar ne da sahabbansa dan riddabba ta faru annabi yana da rai ba sai bayan bashi da rai ta faru kuma Allah ya turo shi yayi maganin wannan riddar amma wayannan mutanen masu aqidan zagin sahabbai cewa suke wai sayyidina Abubakar wai wayannan mutanen da ya yaƙa musulmi ne wai ba ridda suka yi ba wai a wai sun yarda da khalifancin sayyidina Ali ne ba su yarda da khalifancin Abubakar wai sayyidina Abubakar ya je yaƙe su Allah ya tsine wa makare shi haka suka faɗa to sai suka manta ka san ita ƙarya in zaka yi ta kamata kariya to in kai ƙwarya ƙwaɗe sai ka sake yin guda 10 wacce za ka ƙara ɗaya da ita ba haka ba kana gini tana tattoshe nan mutane na hango ka a matsayin wawa baka san me kake yi ba sun manta cewa cikin mutanen da suka dafa masirina Abubakar aka je aka yi yaƙin nan akwai Ali bin Abi Talib ɗayan biyu har yanzu na ta yi tambaya ba wanda ya bani ansa a cikinsu ko dai ku yadda mutanen nan ridda suka yi shi yasa aka yaƙe su kuma sayyidina Ali ya dafa ma sayyidina Abubakar aka yaƙin nan in ku kunci a'a musulmi aka yaƙa na farko me hukuncin sayyidina Ali da yana sanar musulmi ne ya dafa aka yaƙe su daya na biyu a cikin mutanen nan da aka yaƙa akwai matar da aka ɗauko aka bashi a matsayin sadaka daga kabilar Banu Hanifa ta Musailamatul Kazzab ita ta haifi yaran nan da duk duniya ta sani Muhammadul Hanafiya mai hukuncin ɗauko matar da aka bashi ya kwanta da ita har ta haihu wannan amsa sura sa baya wannan kutun da kunci haka abin yake to wannan tambaya muke muku duk kuma wanda yake da amsa muna jira shi wannan shine to dan haka wannan shine yake cewa ومن علم ان الامر كله بيد الله وانه لا يحصل امر من الامور دو wanda yasan al'amari a hannun Allah yake babu yadda za a yi wani abu ya faru sai illa bi qada'illahi sahula lahu zalika to Allah zai sauƙaƙe maka wannan duk in kasancewa abubuwa a hannun Allah suke idan Allah ya saka aikin addini kai yadda addinin nashi ne komai daga hannun shi yake zuwa da zaran zakai Abu Bakar kallon wani kawai zaka tashi ka nemi taimakon Allah ne kawai kuma ko kai kadai ka fara yin abu kai dan Allah ka gani kai yadda ba naka bane na Allah ne to ka jira ka gani kai kai naka zaka ga ta inda Allah zai kawo maka gudunmuwa da inda kake tsammani da inda ba kai ainihin wato tsammani ba shi yasa Allah yake la tukallafu illa nafsaka ba mukallafa ma kowa ba sai ainihin wato kai muka kallafa ma muka ce ainihin wato kai wannan aiki to saboda haka naga lokaci yana ainihin wato dan faran mu ba tare da abinda zamu faɗa ba ya ainihin wato ƙare saboda haka wannan muguwar aqida da take ta kokari sai ta mamaye wannan gari na Sokoto kuma ba za ta iya ba su shehu in banda ma yanzu ranan nan ina sauraron karatun Malam Nura Hausa ran Allah ya saka masa da alheri yace in banda mutane sun lalace an ki karatu yaushe ne garin Sokoto wani zai zo musu da abin da ya saba ma sunnar annabi kuma ya karbo abai wai su shehu su dauki dogon lokaci suna karantar da sunna sai Abu Bakar din nan su Umar din nan ko daliyar shi ka karanta sai kaga yana musu addu'a da tawassuli da suwa amma wani minki yace annani wai shine musulmi kuma wai a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin musulmi haka ake saboda wasu munafikai ne munafinci ya taka zuciyar su da ka taba waliyin su ko shin sai yanzu sai kura ta tashi amma an taba sahabbai sai ga wanda ke taba sahabbai kuma suna bashi mafaka suna alaka da shi su sahabbai ba waliyai bane eh haka ake so saboda haka dukkan wanda zai dafa wajen a kare waɗannan abokan na Annabi Muhammad wallahi muna tare da shi kowa duk kuma wanda zai dafa wajen yaga an zubar da mutuncin waɗannan abokan na Annabi Muhammad to lallai ya shirya duk kuɗin da yake ganin ya tara ko ƙarfin mulki ko waye wallahi za mu yi fito na fito da shi iya yadda za mu iya kuma addinin na Allah ne za mu bari mu za mu yi abin da za mu yi Allah zai abin da zai wannan shi ne amma wallahi babanka ma kuka isa in sa da shi ba za ka gama da duniya lafiya ballantana abokin Annabi Muhammad saboda haka waɗannan mutane sahabbai kamar yadda shehu na Abdullahi Gwandi yake faɗa cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa dirgamu summa humu shubulu humu qata'u ru'usul kufri qata'an bi asyafin ta'ula lahanu sulu waɗannan su ne Allah ya ƙara musu yarda da haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka